أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السالك الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته لكل الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Daidai wannan lokaci ina mana fatan alkhairi, fatan Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu, Allah Ubangiji ya yarda da mu, Allah Ubangiji ya saka mu cikin zababbun bayinsa albarkan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Da farko, kamar yadda muka ga maudu'i a rubuce, yanda wannan foundation mai albarka ta nufi na bada wani lokaci domin na isar da wani sako a dunkule wanda yake da alaka da wato matsalolin jama'an musulmai a Nigeria da kuma hanyoyin magance waɗannan matsaloli. Wannan wato wani maudu'i ne wanda yake da girma kuma yake da abad masu fadi kwarai da gaske. Maudu'i ne mai girma, maudu'i ne mai fadi wanda ya kai a rubuta bahas, wato a rubuta project a dunkule a kansa, saboda muhimmancin maudu'in da yawan maudu'in da kuma irin mashakil mishkiloli, ma'ana irin da suke cewa tahaddiyat wanda kasanmu take ciki, musulman kasanmu, da kuma wasu turuf ne, wasu hanyoyi za a bi domin hulul. Ko da dai ba a samu hulul mi'a fil mi'a ba, a ce an samu 70 fil mi'a ko an samu 60 fil mi'a, to dole muna da bukatuwa zuwa ga mu juya mu duba addinin musulunci tun daga tushe, sannan mu duba dalilin da ya sa Allah Ubangiji ya halicci halittu. Allah Ubangiji yana faɗa mana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa arrazzaqu dhul quwwati al-matin. Ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mu, ba na neman wani arziki a gurin su, ba na neman su ci da ni, a'a, Allah shi wadacecce ne gabarin komai da kowa. Allah baya da bukatuwa kowane iri, shi yasa yana daga cikin asifatul wajibatu lillahi ta'ala al-qiyamu bin nafs. Allah ya dogara da zatinsa, ma'ana Allah ba mabukaci bane. Sannan kuma a wani aya Allah Ubangiji yana cewa, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'il lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ku mutane, mu muka halice ku min zakar wa untha, daga namiji da mace, waja'alnakum shu'uban, muka saka ku jama'a jama'a, wa qaba'ila qabila qabila, li ta'arafu, domin ku samu ta'aruf, ku san junanku, wajen girmama Allah, wajen bautan Allah, wajen zikirin Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, amma wanda yafi girma a gurin Allah, mai tsoron Allah, shi yafi kowa girma, shi yafi kowa isa, shi yafi kowa kusanci da Allah ta'ala. A cikin hadisul qudsi, Allah Ubangiji yana faɗi, ya ibn adam, innakum lan tablugu durri fatadurruni wa lan tablugu naf'i fatanfa'uni. Ya ku ɗan adam, ba ku isa ku cutar da ni ba, balle ku cuce ni, ba ku isa ku amfanar da ni ba, balle ku amfane ni. Ya ibn adam, law kana awwalukum wa akhirukum wa insukum wa jinnukum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay. Da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutum ɗin ku da aljanin ku da kowa zai zama mai tsoron Allah, Allah ya ce tsoron Allah ku ba zai ƙara mu komai ba. Ya ibn adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala qalbi afjari wahidin minkum. Da a ce na farkon ku da na ƙarshen ku da mutumin ku da aljanin ku da su zama kaman dukan mutane, su zama fajirai masu sabon Allah, ba zai rage Allah da komai ba, ma na kasa zalika fi mulki shi. So ashe shi bautan Allah ana yin sa ne lil hadaf, ko ko li hadaf, dan manufa, li gaya, dan wani gaya, wannan gaya shine mardatullah, yardan Allah ta'ala. To kullum mutum idan yana son ya san kansa, kuma mutum yayi bitan matsalolin kansa, yana bukatuwa zuwa ga iltifat, ya waiwaya ya duba me yasa aka halicce ni, ya waiwaya wanda ya halicce ni me yake so, ya waiwaya ya duba wanda ya halicce ni mai yake ki. Shi dan adam tun ranan da ya zo duniya matsala ita ta kawo shi duniya. Waje mu dauko kissan annabi Adam alaihi salam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim. In muka duba wannan dogon kissa yanda aka halicci annabi Adam da kuma abunda annabi Adam ya kasance a cikin rahaman Allah da jin dadi a sama, da yanda shedan ya zo musu da dabara wanda karshe shedan ya saka su cikin matsala, fa adallahuma shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi, shedan ya kaskantar da su ya fito da su daga aljanna. To matsala ita ta jawo baban mu kakan mu annabi Adam ya zo duniya, matsala ita ta jawo baban mu annabi Adam ya dawo duniya. So waɗannan wato ana duba al'amura farkon su ake dubawa, in an duba farkon su sai a ga yaya awaqif din su zai kasance. Annabi Adam lokacin da Allah Ubangiji ya dawo da shi duniya yace kul nahdutu minha jami'a fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun koko ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lokacin da annabi Adam ya dawo duniya ya saba ma Allah, ya ci dan itacen da Allah ya ce masa kai ya ci, sai matsala ta dawo da shi duniya. Ya ci gaba da rayuwa a duniya, rayuwa a duniya, ya haifi ƴaƴa. Sai ya zamanto jarrabawan dan Adam a duniya shine wannan makiyin nasa wanda tun a sama, wanda tun a sama ya zamanto makiyi ga ubansa. Wannan makiyin yana nan yana bibiyan sa laila nahar, yana nan yana bibiyan sa fil barri wal bahr, yana nan yana bibiyan sa fi kulli nafsin wahin, wanda manzon Allah yana cewa inna shaytana la yajri fi ibni adam majratan, shedan yakan shiga jikin mutum duk yadda jini yake gudana, shedan ya bi yana shiga, yana kawo waswasi, yana kawo sharri, yana kawo, yana bude kofofi na halaka wa mutum. To muna bukatuwa zuwa ga mu duba asalin abinda ya kawo banu Adam duniya, shine matsala, wannan matsalan kuma shine sabon Allah. To shi musulmi a ko ina matsalan da dai ya fama da shi, mafi girma wanda dai zama masa a'iq, ya zama masa jarrabawa, shine ya saba ma Allah, ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ya saba ma Allah, sai duk halittun Allah su kafirce masa, duk wani abin da kake tunanin da aka sarrafa shi bayan kana saba ma Allah, to sai kaga tangarda tattare da wannan abu. Me yasa? Sabila da imanin da aka baka, dole idan an baka imani za a jarraba a ga imanin naka da gaske ne. A hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, mutane suna tsammanin za a bar su dan sun ce amanna ba tare da an fitine su ba. Ai wannan imani din ita ce babul wuluj, ita ce kofar da zaka shiga. Kana shiga wannan kofar da kaga imtihanat, da kaga cutarwa, da kaga izaya da sauransu masu yawa, wanda idza arada Allahu bi abdin khairan kaman yanda yake cikin hadisi, ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu, in Allah na son bawa sai ya jarrabe shi dan ya ji yaya kankan da kansa yake. In ka duba annabawa sai ka ga bala'in su yafi kowa girma, ashaddu bala'an al-anbiya, kaman yanda yake cikin hadisi, wanda suka fi kowa shan bala'i annabawa. Fal amsalu sai misalin su. Shi yasa sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya, jarrabawansa mai girma ne. Sabila da menene? Sabila da shine sayyidul anbiya, ba wanda ya ga jarrabawa irin nan manzon Allah. Wa kafahu almustahzi'ina wa kam sa'a nabiyyan min qaumihi istihza'u. Kullu amrin naba an-nabiyina fashiddatu fihi mahmudatun wa raqa'u. Law yamassu an-nadara hunun min an-nari lam ikhtira lin-nadari as-sila'u. Annabawa dukan su sun gagga jarrabawa. To ainihin jarrabawan dan adam shine wato shine abinda aka rattaba shi akai. Na farko babban makiyinsa da ya bi shi har aljanna ya fito da shi shaidan. Na biyu babban makiyinsa da yake jikinsa kaman kurwansa baya rabuwa da shi shine annafs. Wa nafsu wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Rai din nan da take jikin mutum, wato wata jarrabawa ce ita ma, imtihanun wa ibtila'un min Allah ta'ala. Allah ubangiji yace hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura. Na khalaqna min amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Na atadna lil-zalimina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Allah ubangiji ya jarraba mutum. To jarrabawan mutum a duniya dai bare ya kare ba. To amma akwai at-tahaddiyat, wanda waɗannan tahaddiyat din suna komawa ne zuwa ga matsalolin mu kanmu da kanmu, sabila da mu muka fi kowa ba mu kanmu matsala. Muna ce matsalan mu kaza ne, wani ne matsala na, wani ne matsala kai ne matsalan kanka. Anta mishkilatu nafsik wa anta bala'u nafsik, wani bature da ya rubuta wani falsafa, wani philosophy, YXY, yana cewa idan kana son ka ga mutumin da yafi kowa baka barazana a rayuwanka, ka kalli madubi zaka gan shi. In kana son ka ga mutumin da yake kowa baka cikas da baka matsala da cutanka, ka kalli madubi zaka ganshi. Da zaka je ka bude madubi kanka zaka gani kai kafi kowa ba ma kanka matsala. Amma sai ka ce wane ne matsala na, wane ne matsala, kai kafi kowa cutan kanka, kafi kowa zaluntan kanka, amma ka mance da laifukan kanka kana kallon laifukan da wasu suka maka. Aflatoni yana cewa, Aflatoni philosophy ne shi ma, philosophy ne, yana cewa laifa shaja'u man yahzimu a'da'ahu, jarimi ba shine wanda yake fada da abokan gaba ya ruguza su ba. Ash-shaja'u man yahzimu raghabati nafsihi, jarimi shine wanda yake fada da kansa domin ya daidaita kansa, ransa tana son abu amma ya hana ta domin a zauna lafiya. Ash-shaja'u man yahzimu raghabati nafsihi, ga abin da ran take so sai ka haramta mata, sabila da saba marai yana daga cikin kofofin da suke sa dan adam ya fiskanci Allah da fiska mai kyau. Wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma mahadakan nusa fattahimi wa la tuti minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kayda al-khasm wa al-hakam. Ainihin nasara, Aflatoni yace ainihin nasara, an-nasru akbaru an-nasr huwa al-intisaru ala al-zat, nasaran da yafi kowane nasara girma ba shine jarumin da yaje filin daga ya kashe jarumai ba. Mun da yafi kowa jarunta shine wanda ya zara kansa kali ya fiskanci kansa, bar kaza yi kaza, ba zan yi ba zan yi, wanda abinda Allah ubangiji yake faɗa mana. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wanda ya ji tsoron maqama rabbih, umurnin ubangijinsa, hanin Ubangijinsa, ya kiyaye, kuma ya hana kansa daga hawa san rai, fa innal jannata hiyal ma'awa, makomansa shine aljanna. To mu sani, idan misali zan kalli wannan maudu'i din, zan iya kallon shi da fiskoki da yawa, zan iya kallon sa bi sifa amma, al-muslimuna bi sifa amma. Zan iya kallon sa bi sifatin khassa al-muslimuna khassatuhum. Idan nace bi sifa amma muka ce musulmi, to ya dauki dukkanin wanda yace la ilaha illallah. Sabiya duk wanda yace la ilaha illallah musulmi ne mutlaqan, baya bukatan tarjama, baka da daman da zaka ce shi ba musulmi bane. Duk wanda yace la ilaha illallah ya shigo cikin zimma na musulunci, ya shigo cikin zimman Allah da zimman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, baka da ta cewa akan sa. Akwai kuma al-muslimuna bi sifa khassa. Innati al-muslimuna bi sifa khassa shine abinda maganar da nake yi yafi talwihi, yafi ishara, yafi kallon sa. Ma'ana al-muslimuna bi sifa khassa, musulman da suka san ina aka taso, ina aka je, menene manufa, me yasa aka yi. Dan ba kowane musulmi bane ya san wannan, ba kowane musulmi bane ya san ina muka taso, ina zamu je, menene manufan mu, kuma menene rayuwar mu. Da yawa su sani ba. To innace al-muslimuna bi sifa khassa sune wanda idan misali zan yi bayani akan mashakil din su, to zan kalli mashakil da suke da alaka da ruhi. Da farko kenan mashakil, ko kwance na farko, mashakil da suke da alaka da nafs, mashakil da suke da alaka da qalb, mashakil da suke zamo ma mutum aiki, ma'ana su hana shi isa zuwa ga ruhi ya zamo spiritual, ya zamanto ruhani. Idan zan kalla kuma bi sifa amma, to bi sifa amma sai in iya cewa mafi munin abinda musulmi suke fama da shi bi sifa amma, wanda yayi tasiri a mujtama, wanda yayi tasiri a environment, yayi tasiri a cikin jama'a, al'umma, dangi da sauransu, babu matsala mafi muni da ya kai rabuwan kai. Ba matsalan da ya kai rabuwan kai. Rabuwan kai shine rabuwan kai cikin ganin dan uwanka musulmi ba musulmi bane, ganin dan uwanka musulmi dan bid'a ne, halatta jinin dan uwanka musulmi wanda ke ce la ilaha illallah, kin yin sallah a bayan dan uwanka musulmi wanda ke ce la ilaha illallah, sabani da zage-zage, da cin mutunci, da kazafce-kazafce, ni ina ganin wannan shine matsala mafi girma cikin al'ummar musulmin Najeriya. Sabani mai tsauri, tsauran ra'ayi na sabani, wannan shine matsala mafi muni. Wanda kuma shi wannan sabani, akwai al-iftiraq, akwai al-ikhtilaf. Al-iftiraq abu ne mazmum, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya hana, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Allah ne yace ku hade, kar ku rabe, wala tanaza'u, kar ku yi jayayya, fatafshalu, ku daidaice, wa tadhhab rihukum, karfunku ya watsi. Allah ya hana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zargi al-ikhtilaf, al-iftiraq, a cikin ingantaccen hadisi sa taftariqu ummati, koko hadisin yace yahudu sun kasu kashi 71, nasara sun kasu kashi 72, al-umma na kuma da su kashi 73, dukkan su suna mummunan hanya, sai kwaya ɗaya ne suke kan daidaitaccen hanya. Aka tambayi manzon Allah mai yasa su wane ne suke kan daidaitaccen hanya, wanne ne al-furqatul najiyah. Manzon Allah ya ce wanda suke kan abinda nake ni da sahabbai. Duk da malamai sun yi maganganu akan wannan hadisi, maganganun da malamai suka yi suka ce to annabi Muhammadu annabin rahama annabin da yazo da shari'a ga yawan musulmi ga yanda musulunci ya cika ko ina yaya za a ce kashi 73 kashi 72 duk suna wuta kashi 1 ne suke aljanna an yi maganganu akwai sawadul a'zam yaya za a yi a ce su kuma suna kan bata to wannan ba muhalli bane da zan tattauna wannan amma ala ayi hal shi rabuwan kai na iftiraq wannan abu ne mazmum wanda shine matsalan musulmi wanda suka fara samu dalilin sa suka yi ta zubar da jinin su mu je mu koma tarihi mu duba tun daga zamanin sayyidina Usman ibn Affan da lokacin da al-milal wal nahab kungiyoyi musamman khawarij shi'a murji'a mu'tazila da sauran wanda suka hayayyafa ta karkashin su qadariyya jabariyya da makamantan su aka zo aka yi tarabbiwa aka yi tara wannan shine sharri mafi girma shi kuma al-ikhtilaf shine ka fahimci kaza na fahimci kaza malam wani ya fahimci kaza na fahimci kaza wanda kuma al-ikhtilaf rahma ce ka fahimci kaza ni na fahimci kaza rahma ne saboda wannan in baka samu damar yin wannan baka dauki wannan fahimta misali mu dauki hadisin nan na Zulhulaifa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yayi imani da Allah da ranar alkiyama ba zai yi sallah ba sai a Zulhulaifa sahabban manzon Allah suka tashi suka rantu mai hanya suna tafiya lokacin la'asar yayi wasu suka ce za mu tsaya mu yi sallah wasu suka ce ai wallahi ba za mu yi sallah ba sai mun isa gurin da annabi yake mu isa wasu suka yi sallah aka rabe dai wasu sai da suka isa suka je suka yi sallah kwana suka yi ba su yi sallah ba suna tafi sai da suka isa gurin da annabi yake su je to anan suka biya sallolin duka suka zo gurin annabi yake kowa yayi daidai wanda wannan sabanin su ne da mu samu cikin misali mazahibun ahlus sunna mazahibun fiqh malikawa sun fahimci kaza shafi'awa sun fahimci kaza hanbaliya sun fahimci kaza hanafiya sun fahimci kaza wanda kuma duka idan ka zo daka ga suna istinbati ne na ahkam din da suke cirewa daga cikin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijtihadi da qiyasi gurgudan dai waɗannan mawardu istinbati ahkam shari'a to wannan al-ikhtilaf shi ba zai jawo wani barahasa ko wani rikima ba wani ya fahimci kaza ni na fahimci kaza Allah kuma dama yace ba za su taba hada kansu ba za su taba wala izaluna mukhtalif ba za su taba gushewa ba suna da sabani sai wanda Allah ubangiji ya jika sa walizalika khalaqahu haka Allah ya halice su to wato matsala sharis mai muni shine sabanin riƙau na fahimta sabanin da bazan iya uzuri ma wanda na saba da shi ba sabanin da zan yi rashin adalci ma wanda na saba da shi sabanin da kullum wanda na saba da shi zan na bibiyan sa ne ba dan naji alkairin sa ba sai dan naji kuskuren sa na ya hada wanda kuma nake bibiyan sa dan naji kuskuren sa na ya hada ko daidai yayi sai na canja masa abin sa zuwa ga abin da raina take bibiyan sa jama'a mu san cewa addinin musulunci shine uwanmu da uwanmu misali dai abin da sayyidina Umar ya faɗa mu kaskantattun mutane ne sayyidina Umar da yaje bude Quds bayan Khalid ibn Walid ya yaki wato yaki ya karbi Quds sayyidina Umar ya je budewa a zamanin sa sayyidina Umar ya shiga da kaya kaca-kaca kaya dai da ba irin na sarakuna ba gamnan sai ya ce masa ai he ka shirya kai wanka ya ce mu wasu mutane ne da Allah ya girmama mu da musulunci mu kaskantattu ne da Allah sai ya girmama mu da musulunci fama tabtaghaina al-izzata min ghayri al-islam azallana Allah duk lokacin da muka nemi daukaka ba a jikin musulunci ba to sai Allah ya jarrabe mu da kaskanci to haka musulunci yake saboda haka kamar yadda na faɗa wannan kuma wani maudu'i ne mai faɗi maudu'i ne da yana buƙatan tadqiq maudu'i ne da yana buƙatan imanun nazar maudu'i ne da yana buƙatan wato a bashi a maida shi ma ifisit ifisit domin tahlil a warware abubuwa din so amma dole idan zamu duba sabila da shi mai ilimi kuma mai idraki idan yazo ya kalli abu kowane abu zai fara zai duba ya ga menene ijabiyat menene salbiyat ijabiyat nasarorin cikin abu salbiyat failure matsalolin cikin abu sai ya duba ya ga su waɗannan salbiyat mashakil din wasu hanya dan bi domin nai hulul din su ma'ana ina da matsala kaza ina da matsala kaza yayi ra'ayi na magance su sai ya duba ga wanda zai iya ya gyara wanda ba zai iya ba ya bari to amma abinda zan dunkule mana wannan haduwa shine duk matsalan mu yana jikin mu ne matsalan mu yana jikin sake karantarwar musulunci da muka yi ne muka dauki karantarwar da ba musulunci ba muka dauki karantarwar son zuciya muka dauki karantarwar sheda ya zamanto kowa a cikin mu mafi yawa yana bautan son zuciyarsa wannan shine matsala mafi girma a gurin musulmi matsalan musulmi shine a wannan lokacin yaya zan yi na gamsar da gariza ta na gamsar da zuciya na gamsar da tabi'a na gamsar da insijami na wannan kuma babban al'amari ne musiba sabiya da mu'mini wa ma kana lil mu'minin wala mu'mina idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim da mu'mini da mu'mina ba su da zabi fiye da zabin Allah da manzon Allah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to muna da mashakil al mashakil az-zakiyya na farko matsalolin mutane sannan muna da mashakil al-ijtima'iyya matsalolinmu na family sannan muna da mashakil addiniya matsalolinmu na addini sannan muna da mashakil al-iqtisadiyya matsalolinmu na tattalin arziki idan mun gayyato wani abu sai mu ce al-mashakil as-siyasiyya matsalolin siyasa da suke shigo mana cikin lamarin addini wanda dama siyasa ana yin sa ne don duniya shi kuma addini ba su rabuwa da duniya addini haka suke domin addinin an yi shi ne domin duniyan ya gyaru lahiran ma duka ya gyaru to akwai bukata zuwa ga imanun nazar waɗannan niqat da al-mashakil az-zatiyya yaya za ka yi ka samu an-najahu az-zati ka zamanto kana da najahi ma'ana ka zamanto wani mutum da kake da nasara cikin zatinka yaya za a yi ka kawwana insaniyanka ka zamo insan bi ma'anar insan sabila da mu kanmu muna da buƙatar mu zamo unas ba wai kawai mutane kawai mu zamo kalanam bal huma adam mu zamo kaman dabbobi ko dabbobi ma so fi mu ba a'a yaya za mu yi mu samu alkamalul insani cika na mutuntaka duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne al-insanul kamil fa huwa alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu thumma istafahu habiban rabi'un muslim munazzahun an sharikin fi mahasimihi fa jawharul husn fihi ghayru munqasim annabi shi kadai ne al-insanul kamil amma akwai al-kamalal insaniyya cikata insaniyya wanda dole zai zamanto duka gabobinka da hawas ɗinka akwai daka da ka ba su domin amfanar da al'umma ka ba ma kwakwalwanka taka ma'ana tana da ban san me zan ce ba taka tana da dama ka ba ma idonka taka ka ba ma harshenka taka ka ba ma hannunka taka zuciyarka kuma ya zamo shine al-markazul jami matattaran da yake kunshada ainihin abinda kake so ka zamo meye damuwanka idan mutum insaniyarsa ta cika damuwarsa ba kansa bane, zai iya sadaukar da kansa domin al'umma. Damuwarsa ba wani bane, wannan al'umma miskiniya, wannan al'umma miskiniya, wannan al'umma mai rauni, yayi za a yi mu daga ta zuwa ne. علوت القرى والمدن بلها الجبال أروم ورد الباري لنصرة دينه وأبرز للجيل الجديد مصام ضعيف عليل ما غزا بلا صد عدوانا ورد دلالا متوم ديتش كمتوم بعد موانا كينما نامن شيد كينا فيسا إذا مكتكو الإنسان الكامل الإنسان الكامل شيني سيدنا رسول الله مكا دكو الإنسان الكامل مكا كالي شكسية سادة تاريخ إنسان زامو سامو با يدا وتصلاحية تاسا ديكي سو يغم سردا كنسا داموان سشيني وندن الأمة يدا اي تجارو داموان سشيني تلكاوا يدا اي سكوشي داموان سشيني يدا اي مزيح سشيني يدا اي مزامو متاني وندا مكا كربو أغران الله haka ce turana Jibril alaihi salam ya zo gun manzon Allah yace ya Rasulullah Allah yace na gaishe ka kuma Allah yace na fada maka son da kake yi ma al'ummanka Ubangiji ya lamince maka ka roka musu duk abinda ka ga dama a duniya in ka so dukan su su zama amma ka ce mu Ubangiji abinda nake kwadayi ga al'umma da shi yau idan sun ci abinci sun koshi su gode ma Allah gobe in sun je yinwa su roki Allah su zamanto dai ma bainal khawfi war raja amma abinda Ubangiji yace ya bani din nan na roka musu dama ba mai talauci to ina san Ubangiji ya banni da ni da suran lahira ya zamanto duk abinda na so na yi su aka ce nan ne aka saukar da wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah zai baka sai ka yi النبي إذا لا أرضى وواحد في النار بذن يردب ونسكين الأمة لا ينسكين متى حصان بن سبي ذاتي سمينا في الدهى ولصوف طوطى فصر قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله تقبى وفينا من يعذب أو يصاب أقول لك تندى أمدينة تكين دري أكا جوان سوتي من قرفي كمان بشي وانواني أو mutane suka fito ana tunanin to waye da yake karu gurin da aka ji nau'in fashewan wannan abu kawai sai aka ga sayyidina rasulullah to wata gunda aka ji sautin akan dokin sa ko sirdi babu yana ce ku koma gida ba wani abu bane wannan shine shugaba to kamar yadda na faɗa mana waɗannan matsaloli da aka ce matsalolin musulmi a Najeriya da hanyoyin magance su wallahi wannan wani maudu'i ne mai faɗin gaske da ma ya cancanta a rubuta bahas akan sa amma na kalli abin da ido kamar haka na kalla muna da wato matsaloli na amawan musulmi gaba daya da matsaloli na musulmi a kebanci sannan kuma na kalla a wato in muka dube shi a bangare na gefe guda kuma da mu samu mutu akwai matsala na shakhsiyar mutun yayi mutun zai yi ya gina ta kuma wasu matsaloli mutun zai fuskanta wajen gina kansa sannan akwai matsaloli na mujtama sannan akwai wato mujtama cikin family kenan familyin ka wanda kake rayuwa cikin su sannan akwai matsaloli na wato addini sannan da akwai matsaloli na tattalin arziki sannan akwai matsaloli na siyasa duk wannan matsaloli ne da kowanne juz'i ne da la ya tajazzau an akha anil akha baya rabuwa da daya yana buƙatar tafasil yana buƙatar tahlil amma insha Allah zan samu wani lokaci da zan zo na yi tahlil wanda insha Allah zai amfana ashe zan cika mana da hadisi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake ambaton wani dabi'a wanda wannan dabi'an shine zai zama taska na gyara matsalan zamantakewa. Shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da dan kawo na farko, manzon Allah yana cewa la yakun ahdukum imma atan yaqulu ana ma annasi in ahsanu ahsantu wa in asa'u asa'tu walakin wattinu anfusakum an tuhsinu ila man ahsana ilaykum wa tajtanibu isa'ata man asa'a ilaykum. Yace kar da yanku ya zama imma'a. Ma'anan imma'a shine yaqulu ana ma annasi in ahsanu ahsantu, yace ni in mutane sun kyautata mun na kyautata musu, wa in asa'u asa'tu in basu min mai kyau ba dan musu mu wanda ya min kayan yace dan masa na rodi. Annabi yace kar ku zama haka, zaman to kawai he wanda yake kyautata ne za ku ba, walakin wattinu anfusakum, annabi yace ku nutsu ku saka kanku an tuhsinu ila man ahsana ilaykum, ku kyautata mu wanda yake kyautata muku, watajtani bu isa'ata man asa'a ilaykum, wanda ya munana muku kuma ku nisanci shi, ku nisanci cutar da shi. Wannan hadisin idan muka dube shi yana da muhimmanci kuma yana da tasiri wajen gyara zamantakewar mu cikin environment cikin al'umma. Sannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la yu'minu ahdukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsihi, dayanku ba zai zama mumini ba sai ya so ma dan uwansa abinda yake so ma kansa. Wannan hadisin shi kadai idan musulmi ya dauka, al'umma musulmi ta dauki wannan hadisin sai ake da shi, to an bar alƙal an bar shari'a kwata kwata, babu wanda ba da aje kotu ba. Ya da dole idan kaga mutane biyu a kotu, ɗaya ne gaskiya ne ɗaya mara gaskiya, to inda ka dauki sifa ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka, baka san a cuce ka ba za ka cuce wani ba, baka san a maka ƙarya ba za ka yi ƙarya ma wani ba, baka sace kayan ka ba za ka sace kayan wani ba, baka san a duke ka ba za ka duke wani ba, zaka zama musulmi na gaskiya. Almuslimu man salima almuslimuna min yadihi wa lisanihi, ka zama to musulmai sun kubuta daga sharrin ka, sun kubuta daga hannun ka, sun kubuta daga harshen ka. Wannan hadisin yana da tasiri kwarai da koda shi kadai muka dabbaka a cikin environment din mu, to al'umma za a zauna lafiya, zalunci zai ragu. Har yanzu yana daga cikin hadisan da suke warware matsalolin mu na environment, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa igtanim kasance ce abu guda biyar kafin abu guda biyar, kari bace rayuwanka kafin ka mutu, wa faragaka qabla shughli, kari bace lokacin da kake da sarari kake da dama kafin wasu shagulgula su zo su rufe ka, wa ginaka qabla faqrik, kari bace wadatanka kafin talauci, wa ginaka qabla faqrik, kari bace wadatanka kafin talauci, wa shababaka qabla haramik, kari bace kuruciyanka kafin tsufa. To wannan idan muka duba wannan zamu ga yana alatin dinmu a koda yaushe, kari bace chance din da kake da shi, daman da kake da shi shine rayuwar da kake ciki haliyan fil hadir. Wani yana ce la tashghalil bala bima dis zaman wala bi'ati al'ish qabla al'awan wagnan min al-hadir lazzatihi falaysa fi tab'il layali amal, kar ka shigantar da zuciyanka da zamanin da ya shige, abin da ya shige ba zai dawo ba. Wala bi'ati al'ish qabla al'awan, kar ka shigantar da kanka da rayuwar da wato zai zo nan gaba tunda bai zo ba, a'a wagnan min al-hadir lazzatihi, karibaci lokacin da kake ciki present, falaysa fi tab'il layali amal, sabila da rayuwa ba ya da aminci. In kana raye yanzu baka sani ba ko zaka kai dan anjo, Allah ya kara mana sanmuzan, Allah ya cika zuciyar mu da imani, abinda na fada daidai Allah ya bamu lada, abinda na yi kuskure Allah ya fi mana, kuma muna ba da yan uwa hakuri yanda abin ya zo mana ba tare da mun samu dama mun tsawaita mun fadada mun yi tahlilat yadda ya kamata ba, amma muna roƙon Allah ya bamu dama nan gaba mu zo mu yi muku insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.